Sashen Hausa na Amurka yake magana kan mita 25, mita 21, sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a dangon FM ko kuma ta gidajen radion amfani Sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukansu a dangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yammacin Lahadi. Ga kanan labarai nan.
Yau Lahadi, sakataren tsaron Amurka ya sabbin birnin Erbil dake arewacin Iraq inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da komandoji dake yangin. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican ya gabatar da sabbin daftari kan batun shige da fice, ya kuma yi alƙawarin zai zabta haraji ga Amurkawa da kashi 35 cikin 100. Shugabannin kasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen shugaban ƙasar Amurka, inda na Iran yake cewa babu na zaɓi daga cikin guda biyun duka.
To, a bayan kun ji cikakkun labarin duniya, muna tafi da rahotanni guda biyu daga jamhuriyar Nijar, guda kan ƙorafe-ƙorafen da jama'a suke kan naɗin shugaban jam'iyyar MNSD Nasarawa Sani Umaru a matsayin babban wakilin shugaban ƙasa, da kuma ziyarar da ministan harkokin cikin gida Bazoum Mahmud ya kai yankunan da suka fuskanci hare-hare na 'yan ta'adda a jihar Tawa. Daga Gombe a jihar wato a Najeriya kuma muna tafi da rahoton rarraba wasu kayan agaji da wata 'yar majalisar wakilan tarayya ta yi mazaɓarta, sai kuma shirin na duniyar Amurka. A bayan nan akwai wasu daga cikin rayuwar da kuka aiko mana ta email. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Lahadi, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya isa birnin Erbil dake arewacin Iraq inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da komandoji waɗanda suke tafiyar da farmakin da ake yi domin kwato birnin Mosul daga hannun mayakan sa-kan na ISIS masu tsauraran ra'ayi. Jim kaɗan da isarsa a yankin a wannan ziyara ta bazata, sakatare Kata ya gana da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani, shugaban yankin Kurdawa mai ƙuri'a-ƙuri'ar cin gashin kai dake arewacin da Iraki. Mayakan sa-kan Kurdawa da ake kira Peshmerga suna ci gaba da dannawa kan garuruwa da suke arewa maso gabashin Mosul domin share fage ga sojoji su samu damar shiga birnin mai yawan mutane miliyan 1 da zimmar korar mayakan sa-kan ISIS. Hakanan Kata yana shawarwari da shugabannin yankin kan irin rawar da Turkiya za ta taka a farmakin na sake kwato birnin na Mosul. Wannan ya biyo bayan shawarwari da ya yi da Prime Minister Iraki a Bagdad jiya Asabar da kuma ganawa da shugaba Erdogan a birnin Ankara ranar Juma'a. Prime Minister Abadi na Irakin ya ki tayin Turkiya ya dage cewa rundunar taron dangi kamar yadda take a halin yanzu za ta iya tafiyar da wannan aiki, kuma idan har buƙatar neman taimako ta taso yana iya tuntubar Turkiya da ma wasu ƙasashe da suke wannan yanki. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya gabatar da sabbin daftari kan batun shige da fice, zai kuma rage harajin Amurkawa da kashi 35 cikin 100 ga waɗanda suke rukunin tsaka-tsaki cikin kwanaki 100 na kama aiki idan har aka zaɓe shugaban Amurka a zaɓe da za a yi watan gobe. Hakanan Trump ya yi amfani da jawabin nasa kan manufofin gwamnatin da zai tafiyar jiya Asabar wajen yin kashedi cewa bayan zaɓe zai kai ƙarar mata kusan su 12 da suka fito suka yi zargin ya nemi ya tilasta musu yin lalata da shi. Ya sake tada batun zargin lokacin da yake gabatar da jawabi kan yadda gwamnatinsa za ta tafiyar da al'amuran ƙasa idan ya samu nasara. Ya gaya ɗumbin magoya bayansa cewa kowace daga cikin matan nan sun shirga ƙarya, abubuwa da suka ce sun faru ba su faru ba, kuma duk waɗannan maƙaryata za su gurfana gaban kotu bayan zaɓe. Duk da wannan magana, wata mace ta fito jiya Asabar din cewa Donald Trump ya yi ba daidai ba shekaru 10 da suka wuce lokacin da ta haɗu da shi a gasar ƙwallon golf a Lake Tahoe da ke jihar California. Hakan na faruwa ana saura kwanaki 17 kamin Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Shugabannin ƙasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen shugaban ƙasar Amurka, duk da cewa wato ba sa mutunta 'yancin bil'adama a ƙasashensu, har ma suna amfani da wannan lamari domin farfaganda. da yake magana yau Lahadi a wani jawabi da ya gabatar da aka nuna a talabijin daga birnin Ark, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce ba shi da zabi cikin yan takarar shugabancin Amurka guda biyu da Amurka za su zaba, a cewarsa da ya ba shi da kyau ɗayan kuma yafi muni. Mr. Rouhani ya ci gaba da cewa Amurka tana ikirarin tana amfani da tsarin demokradiyya fiye da shekaru metan da suka wuce, amma halin da ake ciki yanzu ya nuna cewa a yakin neman zaben nata ba ta da babu tarbiyya. Lokacin da ya halarci taron Majalisar Dinkin Duniya cikin watan Satumba da aka tambaye shi wa ya fi so tsakanin ƴan takara biyu da suke takarar shugabancin Amurka, sai ya kada baki ya ce, in zaɓi mummuna da mafi muni ko mafi muni da mummuna. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Kamaru, dubban ƴan ƙasar ne suke tururuwa zuwa asibitoci da ke yawun da babban birnin ƙasar da kuma Duala Helkwatar kasuwancinta domin neman gawarwakin ƴan uwansu da waɗanda suka jikkata bayan haɗarin wani jirgin ƙasa da ya wadda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 70, wasu 600 kuma suka jikkata. Ana zargin jirgin ya kwashi fasinjoji fiye da kima ko ya kwashi fasinjoji 1,300 fiye da ka'idar mutum 600 da ya kamata jirgin ya ɗauka. Kamar yadda Moki Edwin ya aiko daga Yaounde, Mustapha Abbo ya isa ɗakin hutu na babban asibiti da ke Yaounde yana neman gawar kanuwarsa wacce ta rasu ranar Juma'a sakamakon hadarin a wani wuri da ake kira Eseka, inda jirgin ya yi hadarin mai tazarar kilomita 120 daga Yaounde. Ya ce sarkinsa, wanda shi ya tsallake rijiya da baya, ya tabbatar da mutuwar kanuwar tasa. Zuwa yanzu ba shi da tabbacin inda gawar kanuwarsa ɗin take. Bayan hadarin, gwamnati ta ba da sanarwar ta kwashe gawarwakin mutane 55 daga cikin baraguzan jirgin, ta kai su ɗakunan hutu na asibitoci da ke Yaounde da Duala, ganin ɗakin hutu da ke Eseka, inda aka yi hadarin mutum 15 ne kaɗai za a iya ɗauka. Gwamnatin Kamaru ta tura ma'aikatan kiwon lafiya da masu aikin ceto zuwa inda aka yi hadarin, amma ba su da kayan aiki. Asibiti da ke Eseka yana da gadajin kwana ne 60. Munin hanyoyi ya hana a yi jigilar waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci ta mota, saboda haka jami'ai suka yi jiran sa'o'i 22 domin ma'aikatan jirgin ƙasa su kawar da baraguzan jirgin kamin aka yi jigilar waɗanda suka jikkata ta hanyar dogo. Galibin waɗanda suka jikkata yanzu suna samun kulawa a asibitoci da suke Duala, amma da kuma Yaounde ba tare da danginsu ba, saboda ba su san inda aka kwantar da ƴan uwan nasu ba. Rundunar taron dangi da kasar Saudiya take wa jagoranci yau Lahadi ta ci gaba da kai farmaki da jiragen yaƙi a Sana'a babban birnin Yemen. Farmakin yana zuwa ne bayan ƙarshen tsagaita wuta na sa'o'i 72 da aka yi. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Yemen, Ismail Ul-Sheikh Ahmad, ya ce ya yi fatar ganin shirin tsagaita wutar ya ɗore. Da alamun duka sassan biyu sun mutunta tsagaita wutar, inji Ahmed, duk da rahotanni da suke nuna cewa akwai sassa da na ɓangarorin duka biyu da suka ƙi mutunta wannan al'amari. A gwabzawar da ake yi a ƙasar, inda dakarun gwamnati da rundunar ƙawayenta ƙarƙashin jagorancin Saudiya a gefe ɗaya suka fafata da ƴan tawayen Houthi waɗanda Iran take ɗaurewa gindi, sun yi gumurzu daga ranar Juma'a har zuwa jiya Asabar kusa da kan iyakar ƙasar da Saudiya, duk da yarjejeniyar tsagaita wutar wacce ta zo ƙarshe jiya Asabar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tuma da labarin mu taso daga Yamai a jamhuriyar Niger, daga inda Suleiman Mun Barma ya yi kuma na rahoton cewar nada Seni Umaru da shugaba Muhammadu Yusuf Ye a matsayin babban wakilinsa ya janyo takaddama, domin ba a taɓa yin irin wannan mukami a ƙasar ba, kuma babu shi a cikin tsarin mulki.
Tun a farkon bayyanar sanarwar naɗin shugaban jam'iyyar MNSD Seni Umaru a kan wannan mukami na babban wakilin shugaban ƙasa ko representant du président de la République, 'yan ƙasar Niger suka yi wa wannan naɗi ca a wuraren taron jama'a ko a shafukan sada zumunta. Wannan batu ne ke ɗaukar hankalin jama'a, domin a ra'ayinsu mukamin na hore representan wani abu ne da aka ƙirƙiro kawai da nufin biyan buƙatun abokan tafiyar siyasar shugaba Isu Muhammadu.
Wannan naɗin ba a yi shi a wurin shi ba. A duba halin da Niger take ciki na ƙunci na rayuwa da fatara da sauransu, wannan mukamin ba shi ba zai sauya wani abu, bai sauya komai. a cikin tahiyar Niger duk ƴan siyasa suka bata ta ana zuwa ana karkasa Niger
mu bamu gane ba shin yanzu Sainu Umar shi zai rika aiki Muhammad Isufu bai da dama yana zuwa yana aiki a matsayin Muhammadu Isufu ko balaguran da yake yi yana iya tura Sainu Umar mu bamu san menene muhimmancin nomination in Sainu Umar tunda horo representant kenan mataimakin shugaban kasa ne
to amma a nasa ra'ayin shugaban kungiyar farar hula ta ANC sai gyara kayanka Muhammad Abdulkadir cewa yake wannan mukami na wakilin koli bai kai inda mutane yake zato ba
ko alama mu bamu da ra'ayin mu ce Sainu Umar ya yana da matsayi na mataimakin shugaban kasa ko kuma a daidaita shi da prime minister ko kuma a danganta shi da shugaban majalisar dokoki mu yadda muke fasar wannan abu wani tukuici ne na siyasa wanda shugaban kasa ya karrama Sainu Umar sakamakon karrama shi shima da yi ta hanyar amsa gayyata da shugaban kasa ya musu akan su zo su kama mai domin ya ji dadin tafiyar da siyasar nan tashi wato renaissance
domin jin matsayin doka akan wannan cece kuce na tuntubi Dr. Maina Bukar Karte wani masanin tsarin mulkin kasar Niger
shi wannan ho representant kamar babbar hukuma ce shugaban kasa ya kafa a kusansa wanda za ta taya shi yayi wasu ƴan aikata ai wasu abubuwa to lalle ita wannan hukuma babu ita a cikin constitution ta Niger amma abinda zai kawo wani dan tangarda cikin constitution in ya zamanto shi ho representant zai aikata wasu abubuwa ko kuma za a kayyade mishi wasu aikata-aikate wanda aikata-aikate ne da aka ba wasu hukumomi da aka bayyana cikin constitution
ba idan nadin da shugaba Isu Muhammadu yayi wa shugaban jam'iyyar MNSD a matsayin babban wakilinsa ɗan kasar ta Niger sun yi ta korafi akan adadin ministocin da ke kunshe a sabuwar majalisar ministoci mai membobi 43 da aka nada a tsakiyar mako to amma kakakin gwamnati Asumani Malam Isa na cewa halin da ake ciki a yau Niger ya fi karfin cece kuce
a lokaci bane na a tsaya ana cece kuce amma ana shine kowane ya kasance amana da shugaban kasa ya bashi cikin mambobin gwamnatin ne ya kasance ya samu ta hankali kuma duk ayyukan da za yi ya kasance manufar guda ce ta kowa ya kana shi gurin mawa a gina kasar Niger
takardar nadin babban wakilin na shugaban kasa da ke yawo yanzu haka a shafukan sada zumunta ta bayyana cewa za a iya jera wakilin a sahu na 5 a jerin manyan jami'an kolin kasar yanzu a banjira a gani shine irin ayyukan da za a damka masa don tantance idan ya tsaya a matsayinsa ko kuma ya shiga gonar wasu jami'an gwamnatin da doka ta amincewa halaccin su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger to amma a jihar Tawa daga inda wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ce ministan harkokin cikin gida Bazoum Muhammad yana ziyarar ganin idanun sauraron da suka fuskanci har-haren ƴan ta'adda cikin kwanakin nan tare da yi musu taziya
ministan cikin gida Alhaji Bazoum Muhammad yanzu haka ya kaddamar da wani rangadi na gani da idanu a cikin jihar Tawa a wuraren da waɗansu ƴan ta'adda da ake shotta zaton sun bullo daga kasar Mali suka kai hari a Tizallit a ranar 6 ga watan Oktoba da ta gabata da kuma tasara inda ministan ya kai sakon ta'aziyar gwamnatin kasar ga iyalan marigaya kami ya ce
zamu inganta duk abin da ya dace domin wannan garkuwa tamu ta yi kwari mu kare kasanmu mu yi wannan niyya na miyagun mutane da suka bata kasansu kuma abin bai ishe su ba suke so su bata kasanmu
shi ma gwamnan jihar Tawa Malam Abdurrahman da yake bayane irin shawarwarin da wakilan al'umma dauko daga malama addini sarakunan gargajiya ƴan majalisar dokoki da kansiloli da kungiyoyi na mata da na matasa suka cimma tare da tawagar ta ministar Bazoum Muhammad da ke rangadi a cikin wannan jihar ta Tawa yana cewa
plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de renforcement des capacités du dispositif national de défense et de sécurité notamment
a cikin tsari na Niger sabuwa na shugaban kasa ko program de la renaissance an fadauki
matakai domin karfafa sha'anin tsaro kamar ƙara motoci da jiragen yaki.
A l'acquisition de nouveaux hélicoptères de combat et avions de chasse.
Ministan Bazoum Mohamed banda wannan matsalar ta tsaro ya ƙara tattaunawa tare da al'ummomin wannan yanki dangance da al'amuran da suka shafi yanda zaɓe ya gudana a cikin ƙasar da ma ɗage zaɓen ƙananan hukumomi tare da girka sabuwar gwamnati. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawar jamhuriyar Nijar.
Tare da Haruna daga can jihar Gombe a Najeriya kuma wata irin majalisar wakilan tarayya da ke wakiltar mazabar Kaltungo da Shingom ta kai ɗaukin wasu kayayyaki masu yawan gaske ga mazabar tata. Ga Abdulwahab Muhammad nan da ƙarin bayani.
A jawabin da ya gabatar a madadin Hajjia Binta Bello, coordinator mai kula da asusun Sumaila Baba mai takalmin ƙarfe, ya ce tallafin cika alƙawari ne da 'yar majalisar ta ɗauka.
Ita Hajjia tun muna kamfe. Ta ce ita damuwanta talaka ne, mun raba kayan na kayan miliyon 100 shekaran ta kabata, muka raba kayan buhun masara 780, muka ba da tallafi na mata da maza biliyon 18, ta ba da babura 77, keken dingi 24, injinin markade 22.
Alhaji Umaru Liman Shatiman Kaltungo na daga cikin iyayen ƙasa daga yankin Kaltungo da ya halarci wajen ƙaddamar da shirin miƙa kayan tallafin. Ga abin da ya ce,
program da take yi da abubuwa da take rabawa yana taimakon matasa, mata da matsofi da kuma wani irin.
Waɗanda suka amfana daga shirin ba da tallafin sun tofa albarkacin bakunansu kamar haka.
Kuna na Mayel Sule, Kulishin Ward,
Shangwam Lakalgo.
Me kika samu?
Mashin.
Ke mace ce amma aka baki mashin? Me za ki da shi a matsayin?
Wannan mashin na da yaro na. Zan bashi zai dinga yin a caba yana taimakon mu da shi domin mai gida na makafo bai da ido, sannan kuma banda da namiji, sai dai yarin yayana zan bashi shine yake taimako na yanzu. Zan bashi wannan mashin ya dinga neman mana dan kobo ya taimake mu cikin rayuwa.
Sunana Habiba Haruna.
Me kika samu?
Ni na samu injin na markade, na gode mata.
To kaman ta yana kike ganin zai tallafa miki?
Eyo, zai tallafa min da raɗin wannan abubuwan da muke fama da shi. Taron sisi ya gagari mutum. Amma tunda ta bani wannan tallafi, na gode mata. Allah ya saka mata da alheri. Zan tallafa wa ƴaƴana, tallafa mai gidana.
Baba Ma'azu Duna shi ya gabatar da jawabin godiya a madadin mutanen da suka karɓi kayan tallafin. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Kaltungo, jihar Gombe a Najeriya.
Toma da lakada a shaba da cewar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Hali yanzu ga Mahmud Lalo da maimaicin shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa kokarin da ake yi na kwato birnin Mosul, ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iraki da ya fada hannun mayakan ISIS shekaru biyu da suka gabata. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yunkurin da dakarun Iraki ke yi na kwato birnin Mosul zai kasance wani abin alfahari a kokarin da ake na kawar da mayakan kungiyar ISIS. Obama ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da Prime Minister Italia Matteo Renzi a fadar White House a ranar Talata da ta gabata, inda ya ce ga dukkan alamu dakarun Iraki na samun nasarar kutsawa cikin birnin. Sai dai ya ce babu shakka yakin na kwato birnin Mosul zai kasance mai zafi kuma za a dauki lokaci mai tsawo ana fafatawa amma kuma ya amanna cewa za a samu nasara a ƙarshe.
And this will be I think a key milestone in what I committed to doing.
Ina ga wannan yaki zai kasance mai muhimmanci a cikin burina tun bayan bulla kungiyar ta ISIL kuma zamu fatattake su daga cikin al'umma mu maida su inda suka fito. Za kuma mu daidaita su ta hanyar yin galaba akan su ta yadda ba za su ji sha'awar kai har-hara akan mutanen mu ba ko kawayen mu ko abokan hulɗar mu ko mutanen da basu ji ba su gani ba dake zaune a Iraki da kuma Syria.
Malam Sani Ino Adam malami ne a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta Malam Aminu Kano. Na tambaye shi shin ina aka fatattaki mayakan na ISIS daga birnin na Mosul hakan na nufin an samu galaba akan su kenan baki daya?
Eh tabbas idan aka kore in aka kore su daga wannan yanki dan dama a guraren da suka fi karfi shine wannan yanki ya rage musu yanzu a cikin Iraki tunda guri ne da yake da arziki na man fetur kuma akwai misalin ana cewa kimanin mayakan su misali mutum 6,000 wanda da fara fafatawa da aka yi a zuwa yanzu ana ganin sun fara fita daga gurin to amma dai duk da haka kamar yadda su jami'ai na Amurka suke fada ba abu bane da ko ba rikici bane da za a iya kare shi a cikin dan kankanin lokaci yana buƙatar wani dan tsawon lokaci wata 2 or 3 kila ma fiye da haka kafin a ce garin ya samu cikakkiyar zaman lafiya. Kuma abu na gaba da ake gani shine fitar su daga nan ana ganin kamar za su fada yankin Raqqa na cikin kasar Syria wanda yake dama yankin yana kusa da Syria kuma kenan wato gwagwarmayar da dai ta ci gaba tsakanin waɗannan bangarori biyu da ke cikin Syria da kuma kasar Iraki.
To wani batu da ake ganin zai biyo baya idan aka kammala koran mayakan na ISIL daga birnin na Mosul shine batun halin ni'asin da al'ummar birnin za su shiga yayin da dubban mutane suka fice daga birnin gabanin kaddamar da wannan farmaki. Amma shugaba Barack Obama ya ce dakarun da Amurka ke jagoranta sun shata wasu tsare-tsare domin tunkara wannan matsala idan ta kunno kai. Ya kuma kara da cewa an dade ana tanadi da shirye-shirye wato koda an shiga matsalar kurarar yan gudun hijira.
Perhaps a million civilians are still living there.
Ta yi akwai kusan fararen hula miliyan 1 da ke zaune a birnin a yanzu. Saboda haka, baya ga fitattakar mayakan ISIL, za mu mai da hankali wajen tabbatar da lafiyar masu gudanar da ayyukan jinƙai, waɗanda suke tallafawa fararen hular da ke tserewa yakin. Wannan shi zai zama babban abin da za mu sa a gaba.
That's going to be a top priority for both our governments.
To tun da watan Yunin shekarar 2014 ne mayakan na ISIL suka karɓe ikon birnin na Mosul. Kuma wannan yunkurin karɓo birnin shine farmaki mafi girma da aka shirya a Iraki tun bayan da dakarun Amurka suka fice a ƙasar shekaru 5 da suka gabata. Mark Tana shine kakakin makatar harkokin wajen Amurka.
The overall plan envisions that there will be
tsare shine dakarun Iraki da na Kurdawa da ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatar da ke kula da masu hijira da waɗanda suka fice daga gidajensu da ma'aikatar sufuri za su tantance ne tare da yi wa fararen hula rajista domin a kai su wani matsuguni.
From screening sites to settlements.
Wai shin menene muhimmancin wannan gari na Mosul a ƙasar ta Iraki? Tambayar kenan da na sake mikawa Malam Sani Ino Adam.
Kidai garin Mosul gari ne da yake da muhimmanci ta fuskoki daban-daban ga ƙasar Iraki da kuma makwabtan ƙasashe. Na farko dai a fannin tattalin arziki gari ne da yake da rijiyoyi na mai. Saboda da nan yankin Mosul da Al-Anbar guri ne da yake da arzikin man fetur kamar yadda kuma kowa ya sani Iraq tana daga cikin kasashen da tafi kowace yawan arzikin man fetur a faɗin wannan duniya. Abu na biyu gari ne a zamantakewa da addini na mabiya Ahli Sunna wanda sanin kowa ne kuma cewa ɗan Shi'a su suka fi yawa suka fi yirin jaye a cikin ƙasar Iraki. Sannan abu na uku gari ne na mafi yawansa Larabawa ne wanda yake ita Iraki ta kunshi ƙabilu daban-daban Larabawa da Kurdawa da 'yan Sinjar da makamantansu. Sannan kuma a bagere na addini ya kunshi baya ga musulmi ɗin 'yan Ahli Sunna da su suka fi yawa a nan gari to kuma akwai ɗan shi'a ɗin tsirari, akwai kuma wato kiristoci, sannan kuma a faje na harshe gari ne da ya kunshi Kurdawa, wanda su ma kuma a yankin Kurdawa ko yankin Kurdistan ke ganin gamar wato gurin nasu ne. Sannan kuma ga makwabtan ƙasashe yana da mahimmanci ga ita ƙasar Turkiya, shi ya sa ma take tasu ya zamana cewa an gayyace ta a wannan yaƙi, amma ita gwamnatin Iraki tana ci.
Malam Sani Inuwa Adam kenan, wani mai sharhi kan siyasar Gabas ta Tsakiya. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To ma da la, yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Za mu faro da wannan wasiƙa ta Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar murar jama'a, wanda ya rubuto yana faɗin cewar jama'ar ƙasar Somalia da fatan za ku fito ƙwanƙuda ƙwarƙwatar ku wajen yin zaben 'yan majalisar dokoki. Duk da dai irin rikitar-rikitar da ke a cikin wannan zaben, da fatan za ku yi lafiya ku gama lafiya. Usman Shitu Mahuta da Yohanesu Kiri jihar Adama sun rubuto suna faɗin cewar hakika ci gaba da barin wuta a birnin Aleppo a ƙasar Siriya jim kaɗan bayan kawo ƙarshen cin motar jijine tsagai ta wutar da Rasha ta ayyana wani abin takaici ne da Allah wa dare. Don haka muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaggauta tursasa mahukunta a Moscow da Washington waɗanda suke da ruwa da tsaki a rikicin na Siriya, da su gaggauta kawo ƙarshe wannan rikici domin kawo ƙarshe asarar rayukan fararen hula. Nasiru Kainuwa Haɗeji ya rubuto yana faɗin cewa sanin kima da darajar mata ne Baba Buhari ya sa ya naɗa su ministoci, kuma suke riƙe da wasu muƙamai manya a gwamnatinsa. Kimar da ya baiwa matarsa ne ya sa har take da ikon faɗin albarkacin bakinta kan gwamnatinsa, kuma amsar da ya bata ai ba a cikin fushi ya bata ba, kawai 'yan iza wuta ne suke ta yayata maganar. Kalaman matarsa sun yi kaɗan su sa ni daina son sa, don haka muna tare da Baba Buhari, inji Nasiru Kainuwa Haɗejiya. Sai wannan takarda da ta fito daga hannun Usaina Umar Foeba da Ummi Garba na Kwalo da Yana Garba Sabiola da Sadiya Isa Mai Kati Gashuwa, waɗanda suka ce muna jajantawa al'ummar ƙasar Kamaru sakamakon haɗarin jirgin ƙasa wanda ya hallaka mutane 70, Allah ya ji kansu ya baiwa waɗanda suka jikkata lafiya ya kiyaye abukuwar haka a nan gaba. Sai kuma wannan wasiƙa wadda ta fito daga hannun Umar Bello Modibbo Wuro Biriji, wanda ya ce hakika sako wasu mutane 26 da ɓarayin teku suka yi a tekun Indiya bayan sun yi garkuwa da su na tsawon shekaru 4, tabbas abin murna ne ga 'yan uwa da iyalan waɗannan mutane. Muna taya su murna.
To ma da lakafin mu karkare ga takardun labaran duniya.
Yau Lahadi, sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya isa birnin Erbil da ke arewacin Iraki, inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da komandoji waɗanda suke tafiyar da farmakin da ake yi da nufin ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS masu tsauraran ra'ayi. Jim kaɗan da isar sa a yankin a wannan ziyara ta bazata, sakatare Kata ya gana da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani da shugaban yankin Kurdawa mai ƙuri'a-ƙuri'a cin gashin kai da ke arewacin na Iraki. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya gabatar da sabbin daftari batun shige da fice, haka kuma ya ce zai rage harajin Amurkawa da kashi 35 cikin 100 ga waɗanda suke rukunin tsaka-tsaki cikin kwanaki 100 na kama aiki don har Amurkawa suka zaɓe shi a zaɓen da za a yi watan gobe. Hakanan Trump ya yi amfani da jawabin nasa kan manufofin gwamnatinsa jiya Asabar wajen yin kashedi cewa bayan zaɓe zai kai ƙarar matan nan su kusan 12 da suka fito suka yi zargin cewa ya nemi lalata da su. Shugabannin kasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen shugaban ƙasar Amurka, duk da cewa ba sa mutunta 'yancin bil'adama a ƙasashen su, har ma suna amfani da shi domin yin farfaganda.
Masu sauraro, da takardun labaran muka zo ƙarshen shirinmu na rediyo na yau Lahadi. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyonmu na matasa na wayoyin hannu, wato dandalin voa.com. gobe da karfe 6 na safe a wannan Najeriya kuma muna nan tafi da wasu shirye-shiryen cikin sahar da filin ciki da gaskiya kafin wannan lokaci a madadin saura abokai yake musamman sahabu Imam Ali wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da Kibahiro Diodone da ya kula da aikin mu na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu Al Santos Ibrahim Alfahmi da ke cewa huta lafiya.